Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Fadar shugaba Amurka ta White House ta ce ba za ta bada haɗin kai ga ragowar tsare-tsaren binciken tsige shugaban ƙasa Donald Trump ba. Kamar yadda kuka sani, binciken da kuke gudanarwa na tsige shugaban ƙasa ba shi da wani tushe, kana ya saba wa sharuɗa da kuma tsarin tabbatar da adalci, a cewar wata wasiƙa daga Pat Cipollone, lauyan shugaban ƙasa zuwa ga shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai Gerard Nadler. Wannan matarni na zuwa ne ƙasa da sa'a ɗaya kafin wa'adin da aka gindayawa lauyan shugaban ƙasa ya kare, wato ya fito ya tabbatar da ko zai wakilci shugaban ƙasar a zaman sauraren binciken da majalisar wakilan ke gudanarwa. Cipollone ya faɗa a cikin wasiƙar cewa, ku dakatar da wannan binciken yanzu, kana kada ku bata lokacinku wurin sauraren wata magana. Lauyan ya ƙara jaddada saƙon Twitter da shugaba Donald Trump ya kafe, inda yake cewa, idan kuna son ku tsige ni, to ku tsige ni yanzu, kuma ku yi shi a cikin gaggawa, saboda mu samu shari'a ta adalci a majalisar dattawa, kana ƙasarmu kuma ta ci gaba da ayyuka da take yi. Jami'an Amurka sun faɗa a jiya Juma'a cewa mutumin da ake zarge da kai hari a tashar sojojin ruwa da ke Florida ɗalibi ne kuma ɗan asalin Saudi Arabia ne. Hukumomi sun ce mutane hudu da mahari ne aka kashe a cikin lamarin. Ana nan kuma ana gudanar da bincike akan musabbabin wannan harin da aka kai. Wannan mummunan harin da shi ne na biyu da aka kai a kan tungan sojojin Amurka a cikin wannan mako. Harin da ya faru ne a tashar sojan ruwa ta Naval Air Station Pensacola da ke jihar Florida. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da wannan harin, kana ya jaddada saƙon da sarkin Saudi Arabia ya fitar, wato Salman Kinam. Yana mai cewa sarkin ya ce al'ummar Saudi Arabia sun fusata da wannan mummunar harin na harbe-harbe da aka kai, kuma ko shakka babu mutumin bai da ɗabi'a ko kuma bai tabbatar da halin mutanen Saudi Arabia masu tsananin ƙaudan Amurkawa ba. Amurka ta kakaba takunkumi a jiya Juma'a kan wasu mutane uku 'yan Iran masu ba da goyon baya ga shugabannin 'yan bindigar Iraki, wanda ake zargin su da hannu wurin iza zanga-zangar da ta girgiza Irakin. Ana zargin shugabannin 'yan bindigar nan, wato da ba dakarunsu umarni su bude wuta akan fararen hula masu zanga-zangar kin jinin gwamnati, wanda yake wato suna ana wannan zanga-zangar ne saboda cin hanci da rashawa da kuma rashin ayyukan yi. Tunda aka fara zanga-zanga a ƙasar ta Iraki a cikin watan Oktoba, kimanin mutane 400 ne aka kashe. Zaman lafiyar al'umma da kuma zanga-zanga su ne tubalin gina tafarkin demokaradiyya, inji sakataren Bital Malam Amurka Steven Mnuchin a wata sanarwa da ya fitar akan takunkumin a jiya Juma'a. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce al'ummar Iraki sun ce suna buƙatar ƙasarsu, suna buƙatar sauye-sauye da gaskiya da adalci da kuma wato adalan shugabanni a Iraki masu kishin ƙasa, kuma wajibi ne a duba waɗannan buƙatu da su ba ta hanyar rikici ba. Waɗanda takunkumin ya shafa dai sun haɗa ne da Qais al-Khazali, da dan uwansa Lais Al-Ghazali da wanda suka fito daga kungiyar da ta 'yan bindiga da ake kira Aisab Al-Haq mai sabon goyon bayan Iran da kuma Hussein Falil Al-Aziz Al-Lami wanda ake zargin shi da gudanar da kungiyar 'yan bindigan a madadin sojojin Iran. Yan diplomasiya da shugabannin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyi masu zaman kansu sun yi wata ganawa a wannan mako domin tattaunawa akan sake gina garuruwa da ƙauyuka wanda yaƙi 'yan awarin Kamaru ya daidai da. Gwamnatin Kamaru ta ce tana buƙatar taimako na sake gina makarantu da kuma gine-ginen jama'a da aka lalata su. Masu halartar tattaunawar sun ce a shirye suke su bada taimakon su amma suna son su ga an kawo ƙarshen wannan yaƙi.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Aisha Yunusa Adamu wacce aka fi sani da Aisha MC wato mai gabatarwa a lokutan bukukuwa ko kuma wuraren taruka. Ta ce MC wata sana'a ce da ke buƙatar wanda ya iya magana da kuma wasan barkwanci ta yadda masu sauraro ba za su gaji da wanda suke sauraro ba. Wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ita ce ta yi hira da Aisha.
To da farko zaki ga mana sunanki da kuma irin sana'ar da kike yi.
Ta assalamu alaikum. Da farko dai sunana Aisha Yunusa Adamu wanda aka fi sani da Aisha MC. Na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fi fice shine sana'ar da nake yi na MC wato wanda ake nufi da Master of Ceremony. Kowa ya san me MC ke nufi. MC suke kawata biki. Idan an je biki suke gaya wa mutane yadda za a yi. To da ma'ana dai MC kowa ya sani ita ce wannan spice din da ake bayar bada ma biki saboda biki ce dadi.
To ga kin mace wani irin kalubale ake fuskanta a wannan sana'a ta MC?
Tabbas hakika haka yake. Kin san aka ce mace MC ne mutane da sai su ta mamaki cewa ya za a yi mace ta yi wannan sana'a. Ni kuma akwai abin da na yarda da shi shine duk wanda yake tasowa ko yaro ke tasowa ya kamata a lura da abin da yafi iyawa. Sai a maida shi a matsayin sana'a. Kin san turawa sukan duba meye fashion din yaro, meye yafi so yayi, sannan sai su maida shi su building career akai. So hakan nan na fara. Akwai kalubale sosai game da wannan aiki na MC gaskiya. Misali mu da muke arewa ana ganin kamar duk macen da ke wannan aikin ba ta da kunya ne ko ba rashin kunya bane. In kika duba kasashen nan etare da kudanci haka duk mata suna irin wannan sana'a. A nan arewa ne ake tunanin wani abu. Babban kalubalen ma da nake fuskanta shine wani lokaci bikin namu na dare ne kamar lokacin zamanin nan da ake yawan yin dina da sauransu. Sai kiga dina ya kai har karfe 12 dare ba a tashi ba. Wani lokaci har ɗayan dare ma. To duk sanda zaki dawo ke kina zaune ne a cikin unguwa na Hausawa wanda sai dai a ga kin wuce fit karfe 12 dare karfe 1 dare. In ba wanda ya san me kike yi ba ya fahimce ki sai a ce kin fito yawo ne. Misali irin kalubalen da muke fuskanta kenan. Yawanci a lokaci ana tunanin kawai yawo kake yi ba aiki kake yi ba. To kin dai ji babban kalubale. Sannan kuma again another kalubalen da muke facing shine maza da yawa suka tsoraca saboda za su ce duk macen da ta iya wannan magana haka a gida ma controlling ɗinta zai zama da matsala. Amma dai su rashin fahimta ne duk ya kawo wannan aikin MC ba wani aiki ne da ya saba shari'a ba kuma ba wani aiki ne da yake daban da wani sana'a ba. Misali in ke kina magana a cikin mutane ne wanda take aiki a gidan radio ko gidan TV ba. Ita ma ai jama'a take yi aiki.
Me yasa kika zabi sana'ar ta MC?
Inda ya ja hankali na in fara wannan sana'ar shine na lura na iya magana, misalin ana taro, abin ya fara ni daga gida. Ainihi idan muna biki ko suna sai in fito sai in cito amarya za ta shigo da sauransu, zan iya magana a gaban mutum 200 300 500 har 1000 yake har 1000 ba. So sai naga me zai hana mai da shi sana'a, tunda dama a arewa akwai karancin irin wannan masu wannan sana'a. Misali maza sun fi yin shi, ila hanyar abinci na ne wannan. Da farko na fara dan yi kadan kadan a biki, inda zan je a dan bani 5,000, 10,000 har abin da ya shahara. Yanzu dai gaskiya mutane da dama sun sani da wannan sana'a. To wannan sana'a ta mu dai ta aikin MC gaskiya ba ka buƙatan kowani jari, yana buƙatan kai dai ka kasance wanda ya iya magana kuma magana mai ma'ana ne a cikin mutane, saboda akwai taron jama'a da in ka je ka tunkare su dole ka san me zaka gaya musu. Ba wani jari gaskiya, sai mu ce maganar mu ita ce jarin mu. Amma buƙatar kawai shine inda zaki riƙa kashe kuɗi shine fa dole ki riƙa kwalliya, kina sa kaya na ado na zamani, saboda zaki tsaya gaban mutane.
To wani irin kira zaki wa mata, musamman matasa?
Aikin MC yana da babban alfanu sosai, saboda ni a rayuwana misali sai in ce miki ni ba abin da na taɓa yi wanda na ji daɗi a rayuwa na irin wannan aikin. Saboda aiki ne wanda baki da buƙatar wani jari, sai dai ki ɗauki kanki ki je venue, ki je ki magana ki nawa biyu awa uku ki aishi kuɗinki wanda yake halaliyanki ne, ba tare da wani kin wahala sosai sosai ba. Kirin da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nema na kansu, saboda rayuwa ta canja, ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki. Matasan arewa misali su ne wa'ansu zaki ga ba sa son yin aiki, suna da san jiki, in ka zauna fa zaka ga zama. A wannan sai dai ya zauna oshi ta bashi, in babu rabuwa akwai mutuwa, in babu mutuwa ma wata rana sai a hankali sai labari. Saboda haka matasa akwai bukata su tashi su fuskanci kalubalen rayuwa su samu nayi. Yanzu aikin gwamnati ma in kun duba, zaki je kina aikin gwamnati, salarin da ake biyan ki ba lallai ne ya rika miki hidimar da kike so ba, amma sai an hada da sana'a. Saboda haka matasan arewa, don Allah ku bude idanunku. Ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne, matan arewa, da sai su boye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba, sai dai su lalle su kace a gefen gado. To yanzu lokaci ya canza.
To Allah ya taimaka. Masu sauraro, anan zamu da sa'a 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Aisha Yunusa Adamu da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ita, da ma Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
To su ɗan tarayya sun san da kin an yi zabe ba cikin kalkashin sayani kin ga nasu ba, ko kuma da jaran huskan da sun kai mu code electoral, babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zabe.
To abu ne muke tare da mutane wanda sai baka san menene amman wasu ba, yani kai ka ce ga abin da an matsalaka, matsalaka kuma an ta samu magani biska, sai ka ce a kuma a Allah baran ba haka nan ba, sai an sake wani wannan haba. Mutun da gidanka kana zaman ka lafiya lau, yanzu da iyalinka kuna zaman lafiya lau, sai ka ce sai ka kira wani can ya zaka yi maka sulhu tsakaninka da wannan naka.
Yawa barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa duk wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Dawar tsohon Prime Minister Jamhuriyar Nijar Hama Amadu a gida daga dogon zaman gudun hijirar da ya yi a kasashen ƙetare ya ƙara wa siyasar Nijar ɗin da kuma batun zaɓe mai zuwa na shekarar 2021 armashi. Har kuma ko ba a faɗa ba, an san cewa Dawar tashi ta ƙara ƙarfafa gwiwar 'ya'yan jam'iyyarsa ta lumana, wanda ko lokacin da Hama baya ƙasar ma ƙarfi imaninsu game da tasirinsa harkar siyasar yau da kullum ta ƙasar bai ragu ba. To sai dai kamar yadda watakila kuka sani, yanzu haka Hamman yana can gidan yari zaune, inda aka jefa shi bayan Dawar tashi. To ku wannan ya raza na su ƴan jami'ar Talibana da ma sauran masu ra'ayin siyasar Niger.
Alhaji Muhammad Lauli ne je daga Maradi kakakin mu don FA Lumana. Wannan mu gare mu abun alfahari ne saboda mu abun da muke guri abun da muke wada kamar yadda muka taba tsayar takarar sa da shirin sa Muhammad Abdul Said ya mu alƙawari ya ce mu tunda kun tsaya da dan takara zanzu kuma har Muhammad yanzu. Wannan mazakuta ce mai muhimmanci. Karo na biyu yanzu mun tsaya shi dan takara na shekarar nan ta 2021 wanda shine dan takarar mu don FA Lumana. Kuma ya sake bayyana ta mu kun na ji lokacin da muka yi abun nan ne ya sake ji da mu kun gani shi ta kawo watsa labaru inda yake tabbatun da mun tsaya shi dan takara zai zo Niger insha Allah a matsayin shi na dan takara. Dan haka kuma ya cika ƴaƴan mu don FA Lumana alƙawari na dawo shi. Tun iyan nan tunda sanin shirin sa Muhammad bayan nan babu abin da ta kasa kullun cikin shirye-shirye mu kullun mutanen mu dotsawa ake na siyasa kusa kan ka'idoji sauran su da komai. Dan haka jam'iyya ce da ke cibre ta kuma ke da gurin ganin dan muka aza insha Allah Allah ya ba mu sa akan hawan shi bisa kare da mulki kuma dan haka sanin shirin sa dawo ya kai kanshi da kanshi gidan hali.
Sunana Nuhu Sule wanda aka fi sani da Inkiya dan Maradi mazaunin birnin Niamey. Ni a tunanina bawan Allah nan tun da yake can zaune wurin gudun hijira bai dawo kasar nan ba ya san abin da biske bisa kan shi. Amma lokacin da na ga ya diro ya zo garin ba tare da wata sanarwa ba ba tare da wani zanga-zanga ba Salim Alim ya shigo na ce to yana yiwuwa an samu fahimta tsakanin shi da hukuma ko kuma da kotu. Amma a Niger bangaren siyasa ba kan wallasa ba ne. Kowa ya san waye hamma. Yan siyasa kansu sun san wane ne hamma.
Haka ne. To tun ma kafin hamma Ahmad ya dawo Niger an jima ana ta kikikaka tsakanin jigogin jam'iyyar ta mai mulki wato ta PNDS tarayya kenan da sauran jam'iyyun siyasa game da kokarin da aka jima ana yi wanda kuma har yanzu bai cimma nasara ba na ganin cewa an bada wato an hada kawunan su akan maganar yadda za a gudanar da harkokin siyasar wannan muhimmiyar kasa ta Afirka ta Yamma tun ma ba zaben shugaban kasa mai zuwa shekarar 2021 idan Allah ya nuna mana ba. Batutuwan da wannan lamarin ya kunsa na cikin abubuwan da muke son mu taba tattaunawa a muhawarar yau wacce wakilin Muslim Muni Barma ya shirya mana a can Yamai tsakanin Sahanin Muhammadu na PNDS tarayya din masu mulki da kuma Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana ta yan adawa ta shi Hamma din kenan. Yau kuma za mu tashi ne kamar yadda muka yi alkawari inda muka daga aya 20 makon jiya inda shi wakilin na PNDS suke cewa akwai abin da ba za su yarda wa abokan adawar nasu ba.
Mu abin da mu ɗan rinjaye ba za mu yarda da shi ba ni ra'ayina ne ba za mu yarda da shi ba shine yaunin al'umma bisa wuyanmu ya rataya. Kamar yadda suka saba sun kai shi a wani lokaci an 2006 kowa ya gani inda an ce a wani lokaci mu samu husaha da mun kai unhwani da dokoki na kasa mun kai wannan da abinda suka so sai ayi abinda ake cewa vide constitutionnel yani constitutionnel zaman to an samu tangar a bisa kai ga lokaci wanda doka ta keɓe wannan za a yi wannan abubuwa na zabi
abubuwan da su yan adawa ke kan baya babu kamshin gaskiya a ciki
jika ji kuma wannan abubuwan idan mu ba mun yadda mun ka yi respect kan doka ba yani ɗan kasa lahimu za su gani saboda yau kasa yau bisa wuyan mu ya rataya don ba za mu iya yarda ba a rika tahiya don saboda wasu manohi na siyasa a rika tahiya don saboda a kawo tangar a bisa kai ga kwanciyar hankali na kasa bisa kai ga tahiya na dokoki na tsari na demokradiyya saboda kowa ya sani duk duniya in ana yin harkan zabe ko harkan demokradiyya akwai mai rinjaye akwai wanda aka yi rinjaye kuma duk lokacin da aka yi rinjaye hakuri kake yi abinda yauni na dan adawa shine duk lokacin da ya ga abinda aka yi wanda ba daidai ba ya shaida ma al'umma idan wannan abun shine addalin da ya saka mu jami'iyyar mu dai PNDS tarayya kullum muke samun ci gaba tun da aka fara demokradiyyar nan zawa hazawa yanzu
abubuwan da su yan adawar ke tambaya babu kamshin gaskiya a ciki
kamar abubuwa kamar wanne da wanne
suna ganin cewar jam'iyyar ku na ta fara shishigi akan wannan tafiya da aka yi zaton za ta taimaka a warware kikikakan
na farko dai abin da nake so in ce shugaban kasa shugaban jamhuriya yana sama da party political shugaban kasa bai sabkowa kamar yadda suka tsammani so idan suke cewa doka bata ba da dama ba shugaban kasa ya sabko bisa aran nan siyasa
bana bi zai hana wai ku tafi ai zaman nan a fara dan kaucewa wataƙila zargin kuna son ku kawo tarnaƙi wa harkoki har ku ingiza gwamnati ta sabawa dokoki wataƙila lokacin zabe zai kure a zargin gwamnati da kasa
da zina yi magana guda mai ƙarfi wanda bai kawo amsa bisa kan shi ba shine duk matsalar kasar ga yanzu mu tun da mun ka fara na ce maka mu mun gane cewa cikin kasar ga yanzu dai da yadda ake ciki akwai shugaban kasa Isu Muhammadu da shi da Birji Rafani bangare guda
prime minister
kuma akwai MPNDS da su Sahanin kenan bangare guda tunda shi ga ganin shi mafarin duk muke son mu yi kalkashin sa yanda yake ne alhali kuwa in ka dauki wanda za su halattar maharan nan kuwa ce neman sulhu nan ba NCNDP kadai bane akwai ƴan hularan hula mutum uku so ni ke bani amsa sun taba hallarar taron NCNDP so guda ma kenan su ga ganin su an samu hanya shi prime minister ya samu hanya wanda ke sa a dawo bisa kan teburi a nemi a magance duk abin da ke matsala cikin kasar ga to NPNDS tarayya wannan abun bai gyara su tunda su ga ganin su lokacin da sun kai Hussaini kinsu da sun kai ma code electoral gyaran huska nasu ba tare da halartar opposition ba kamar hanya ce da an sun ka bude ma kansu na zuwa zabe su kadai kuma su yi murdiyar da suke so su huto su ce sun ci zabe to su ɗan tarayya sun san da in an yi zabe ba cikin kalkashin Saini kinga nasu ba ko kuma da gyaran huskan da sun kai ma code electoral babu daman da ke babu su da dama ko guda na cin zabe
sanin kana shin da yadda ƴaƴan adawa ke zargin akwai take-take da ƴaƴan PNDS tarayya ke yi wanda alamu ne da ke nuna ba ku shirya wa zaman sulhun nan ba
ni dai abin da nake so na farko in ce shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu ya samu ikon kasan nan karkashin ruhun PNDS tarayya iska na saurari kamar abin da yake son shi na san shi ku kwatanta ma mutane da kamar akwai shugaban kasa daban da prime minister shi akwai kuma jam'iyyar PNDS tarayya daban in ni dawo baya bisa kai gidan saboda in yi mishi tuni da wani dan lokaci da aka kafa wannan committee wanda zai fara aikace-aikace na yin garan bawul bisa kai ga code electoral kanshi duka korafe-korafen da ƴan adawa suka yi a wannan lokacin banda article 8 dukan duke son kom
Allahu
kai duka kuma article 8 kin ma a wancan lokacin da aka ce ba wani aka ce a article 8 kin wannan ba a yin doka ta kasa dan saboda mutun guda doka ta kasa tun code electoral sun kai lokacin sana mulki har zakwa yanzu wannan article kin bai ta sauya ba
kuna ganin shi kadai ne
ke kokarin kawo cikin a a wai ina sai in kawo ka ne bisa kai ga dan su hada da bakin su ce wanda abinda sun ka saka korehe-korehen da suka yi a wancan lokaci duk an doke su an kon to abu ne mu ke tare da mutane wanda sai baka san menene an manuwar su ba yani kai ka ce ga abinda an matsalaka matsalaka kuma an ta samu magani bisa kan sai ka ce a kuma a Allah baran ba haka nan ba sai an sake wani wannan haba mutun da gidanka kana zaman ka lahiya lau yanzu da iyalinka kuna zaman lahiya lau sai ka ce sai ka kira wani canje zaka yi maka sulhu tsakaninka da wancan naka ai ka gani ka san da kenan aikin ba aikin ba haka nan bane bari in kare bana kana da cuba ban lutan kai magana kai da kake
tambaya gare ni
ba mu da wani fargaba bisa kai zabe saboda mun san da abin da mun kai makasan na a wannan mulkin da shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu yake
ba dawo na ganin kamar ku ba kwa son a tsaya a yi zabe na gaskiya saboda kuna ganin akwai wuya ku yi galaba muddin talakawa ne za a tsaya a tambaya su ka
to haka ne to ko ci amsa wakilan jami'in guda biyu za su mai da ga wannan tambayar da sile musu za mu ji wannan hada da sauran batutuwan siyasar Niger a shiri mai zuwa Allah ya kai mu rana wace yau muna gode muku da kuka samu lokacin sauraron wannan shiri na yau kuma muna fatan za a ci gaba da sauraron nashi bari mu ƙara gode wa su bakin namu wato Sani Muhammadu na PNDS tarayya da kuma shi bana Ibrahim Kazana na jami'ar Dumana da kuma musamman shi sile da ya shirya mana wannan muhawara a can yamma ya aiko mana ita nan Washington a madadin su duka Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington mun farko lafiya
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya
kyawun kina safe tauna sun rabta jama'ar Bauchi
Yeah.
Matar Bauchi.